وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يو أشرين دبير جواتن رمضان هجرة تدبود الأريخ لدى أربعين دبوكي wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya a yau za mu yi majalisi na 25 cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano Allah ka ba mu wannan gari aminci da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau zamu tashi aya ta 39 na'am ta aya ta 39 a cikin suratul fussilat amma ga tambayoyi da ƴan uwa suka turo wannan ya ce wai yana so a ja hankali akan in itikafi mata bisa dokokin da suke karyawa wajen alwala wajen ban daki to ba a fadi wani dokoki ne aka sa ba amma tun ranar farko a ranar 20 ranar shiga itikafi mun yi jan hankali akan cewa a rinka bada hadin kai ga waɗanda aka sa suke kula da tsare-tsaren abubuwa a cikin masallacin nan dan ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa mutane suna tafiya haka sasakai babu tsari babu jagoranci wannan shine bambancin mu da waɗanda ba mutane ba to kuma musamman waɗanda suka zo ibada su suka fi kowa dacewa kan su bi ka'ida dan haka an sa ka'ida ba gazawa bane a ce ka bi ka'ida kada mutum ya zo ya ce zai nuna isa wajen Allah aka zo ba gidan mutum aka je ba ballantana inda gidanka ne sai ka ce zaka nuna isa amma tunda gidan Allah tunda ɗakin Allah ne kuma duk wanda ya zo wajen nan bakon Allah ne baka da haƙƙin da kafi nasa dan haka dan a tsare haƙoƙi a tsaya a bi ka'ida a bi tsari ba abinda zamu iya yi illa jan hankali da musarwa da wa'azi amma waɗanda suke saba ka'ida din mun ba mu ɗan hizba dama kan cewa su ɗaukaka sha'aninsu zuwa ga jagorancin masallaci in so kuma za a san irin matakin da za a ɗauka a kansu domin abinda wa'azi bai kawar ba to sai a amfani da ƙarfin doka a kawar da shi kamar yadda sayyidina Usman ya ce inna Allah la yaza'u bil sultan ma la yaza'uhu bil qur'an abinda Allah bai kawar da shi ba da wa'azin alkur'ani to Allah yana kawar da shi da ƙarfin doka ba wai mu muna da ƙarfin doka din bane amma za mu iya ɗaukan matakan da suka dace tunda wannan waje amana ne a hannunmu waƙafi ne aka yi shi na Allah ne amma kowane waƙafi yana da masu sa ido da kula da shi don haka wannan ita ce magana ta ƙarshe wanda za mu waɗanda suka ci gaba da yin haka muna kira ga 'yan hizba su ɗaukaka maganarsu zuwa wajen jagoranci in yaso a ɗauki mataki a kansu sannan wannan ya yi addu'a ya ce Allah ya ji ɗan Hajiya Allah ya ƙara malan lafiya da imani amin ya ce don Allah ya ce don Allah menene hukuncin kayan da aka manta wa mutum a motar haya ko a daidaita sahu idan ba a samu mai kayan ba in ma masu daraja ko aka san haka a cikin irin wannan mutum zai yi cigiya ne har tsawon shekara ɗaya saboda haka akwai ƙungiya ta a daidaita sahu ai wanda ake tsammanin mutum zai je ya tambaya ko irin wajen gidan hizba sai ya kai nan don a yi cigiya in ka kai nan ka kubuta ka danka shi a hannun hukuma amma in baka da ko gidan rediyo na'am ko gidan rediyo shi ma duk ana yin wannan amana dai shine ka ɗauki mataki ka isa matuƙa wajen ƙoƙarin ka isar da wannan amana ya zuwa ga ma'abucinta kuma muna gani bayan Allah masu irin wannan yanda Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukaka sha'aninsu dan sai kaga idan sun yi irin wannan wato alamar Allah ya yaba sai kaga Allah ya yaya ta batun yadda zai zamanto dukkan bayin Allah sun yaba waɗansu ji kawai za su yi ma ba su sani ba ba su ganshi ba daga sun ji labarin sai su ce Allah ya yi wannan mutum albarka to don kwaɗayin wannan ya kamata mu musulmi mu sukuntu da wannan saboda mun yi imani da ranar lahira da sakamako da Allah yake yi sannan wannan yace ina da tambayar da nake son sani game da sallar tarawih ita ana yi mata sujada kabali ko ba'adi yayin da kasaru yayin da mutum ya same su abinda ake yi a sallar farilla na sujada kabali in an bar sunnoni ko in an ba'adi in an yi kari ana yi a sallar nafila ma wanda ɗaya daga cikin su har da ita sallar tarawih saboda haka idan an yi sahawu a cikin sallar tarawih ana yi mata sujudu sahawu sai dai akwai bambanci da take da shi shine kamar alal misali idan maimakon raka'a ta biyu wanda yake zai zauna yayi tahiyya yayi sallama sai sahawu sai ya miƙe to in ya miƙe ba zai dawo ba dama dai ko a farilla ne in dai liman ya riga ya miƙe a raka'a ta biyu inda ya kamata ya zauna yayi tahiyya baya dawowa sai dai in a sallar farilla ne mai raka'a hudu ko mai raka'a uku zai yi sujada qabli saboda barin zaman tahiyya da yayi da yin tahiyya din ya bar sunnoni guda biyu to amma idan a tarawih ne ko sallar nafila in ya miƙe sai kawai ya ci gaba sai ta zamanto raka'a hudu babu zama sai a zaman kanshi ko ba zai yi sujudu sahwi ba anan dan wannan ya ɗaya daga cikin hai'a ta yin sallar nafila da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin bambancin da ake da shi tsakanin yin sahwu a sallar nafila da kuma yin sahwu a sallar farilla akwai waɗansu bambance-bambance amma wannan kusan ita ce mafi wadda take wadda bambanci wanda yake shine ya fi fita ya fi bayyana a haka zalika daga cikin bambancin kamar in aka yi rafkanuwa wajen karatu yanzu idan mutum ya yi rafkanuwa wajen karatun sallah inda ake asirtawa ya bayyana ko inda ake bayyanawa yake asirtawa to yana sujudu sahwi idan ya bayyana a inda ake asirtawa kamar ƙari yayi zai sujada ba'adi in ya asirta a inda ake bayyanawa kamar yayi ragi ne zai yi sujada qabli to aban banda a sallar nafila tunda ita a sallar nafila ana iya karatunta a bayyane ana iya karatunta a asirce saboda haka ko a tarawih ne liman ya tashi yayi shiru akai ta subha da aka ji shirin yayi shiru aka ce subhanallah an dauka addu'a yake yi nan ku rafkan waye sai ya dora karatunsa kawai daga nan an ji ko fatiha bai karanta ba sai aka ji ya dora karatun sura da aka yi masa tasbihi to ba zai sujada ba zai yi sujada qabli ba saboda ya rage bayyanawa na karatun fatiha wannan ita ma tana tsaye daga cikin wato fuskokin bambanci tsakanin sahawun farilla da sahawun nafila yace sannan kuma menene matsayin sallar mutanen da suke bin sallah a ƙasa ko a kan kwalta idan sun rasa abin yin sallah saboda gudun kan sallar ta tsere musu amma kuma gurin kowa ya san ana takawa da takalma da makamantansu wannan ba zai zama to hujja ba in ba ka ga najasar a bayyane ba dan haka dan kai sallah akan titi ko kai sallah wato a ƙasa in ba alamar najasar ce a waje ba ana dauka cewa wannan wajen mai tsarki ne shi yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato zanin mace da yake jan ƙasa yace yutahhiruhu ma ba'dahu abinda zai zo bayan sa yana tsarkake shi dan haka ba a hukunci da kan cewa ita ƙasa najasa ce sai an ga najasar balo-balo ko alamunta musamman gashi muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Hudhaifa yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min ƙasa ga baki daya wajen sallah ne kuma wajen amfani da shi ne dan ai sarki wajen yin sarki da ita ne saboda haka kasa ko ina shine ma har ya kara a wata riwayar fa ayyuma rajulin adrakathu salah falyusalli kowane mutum ne sallah ta riske shi to kawai ya sallar sa a ko ina saboda haka kada wannan jin ma wani abu da waswasi zai iya zamantowa daga shaydan ne da zai sanya mutum waswasi cewa to ai an taka da takalmi kuma kai ka ga ma wannan wajen takalmin waɗanda suke bi sun biyo ta kwatami ne ko kuma ta inda sock away ya kwararar kai ta kawo abubuwa kana tunani duk shaydan ne wannan wai yana nuna maka tsantseni a yana nuna maka ka tsani ibada ne kar kai ba wani tsantseni yake nuna maka ba saboda haka wato a kula sannan wani ya ce mutum ne ya farka don ya yi sahur a zatona alfijir ake cewa ba alburir ba alfijir ne alfijir bai fito ba na yi sahur can da dadewa sai na ji ana tada iqama to ya azumin yake a sha ruwa lafiya Allah ya kara daukaka kai ma ka sha ruwa lafiya insha Allah ba azumin yayi azumin ka yayi insha Allah na'am wato yayin da mutum yake cikin dare yana da yaqini cewa cikin dare yake yana shakka cewa alfijir ya fito ko bai fito ba to al-yaqini la yuzalu bishak ba a kawar da yaqini da shakka saboda haka hukuncin sa hukuncin dare ne dan haka azumin sa yana nan babu komai akan wannan azumi babu komai akan wannan kuskure da yayi dan ya dau ya ci abinci ne yana tsammanin har lokacin dare ne bai san cewa alfijir ya fito ba har sai da tukuna aka tayar da iqama tare da cewar al-ihtiyat mutum ya rinka tsantseni ya rinka taka tsantsan kada yayi sahur har sai ya tabbatar cewar yana cikin dare din amma idan shakka yake yi alfijir ya fito ko bai fito ba in ya ci to al-yaqin la yuzalu bishak wannan ba za a yi hukunci akan cewa azumin sa ya baci ba wallahi a'lam to sannan wannan yace muna roƙon Allah ya amsa addu'o'in mu da ibadun mu Allah ya sa mu dace da daren Lailatul Qadr amin me hukuncin bin karatun liman yayin sallar nafila kamar tarawih ko tahajjud ta hanyar karantawa daga Qur'ani ko a waya idan bin karatun za a yi liman yana karatun kana bin sa kana ba wai kana karantawa ba idan ka kana bi na karatun to wannan babu laifi malamai sun yi fatawar saukakawa akan wannan da kan cewa motsin da ake yi motsi ne domin maslahar sallah saboda yana daga cikin abin da zai tsare mutum zai taimaka masa wajen tara hankalinsa wajen karatu amma ba haka aka so ba abin da aka fi so shine ka saurara da kunnanka dan shi kansa sauraron da tara hankalinka wajen karatu shi kansa ibada ne shi aka fi so to sai dai saboda rashin sanin ma'ana da kuma rashin sanin alqur'anin waɗansu suna da buƙatar wannan shi yasa malamai akwai malamai na zamanin nan da suka yi fatawa da kan cewa babu laifi za a iya yin haka wannan yana daga cikin al-istihsan yana daga cikin kyautatawa dai wato fitar da abu daga ka'idar da take ita ce ta shari'a ya zuwa ga wani abu saboda abinda ake gani zai tabbatar da wata manufa wadda shari'a ta yadda da ita wannan manufar ita ce tara hankali wajen karatun alqur'ani da kuma kada mutum yana cikin sallah ya zamanto yana hankalinsa ya kauce amma ka bi karatun liman yana yi kai ma kana bin karatun wannan bai halatta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa ansitu idan liman yayi karatu ku yi shiru ku yi kawai kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah yana karatu ana sallah sai wani a bayansa shi ma yana karatu sai ya cakuɗa ya cuɗanya masa karatu ya ja tunaninsa ya ja karatunsa har ya kitar da karatunsa shine bayan an yi sallah ya ce wane ne yake karatu a bayan liman yace shi yasa ya ja min wato karatuna. To wannan kaga kun ga wannan tsoratarwa ne da gargadi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ai haka. To wani lokaci an yi maganar ma wajen bin karatu na arama in yana jan baki, gani ana yana jan baki wani lokaci sai a je a rikita masa karatunsa. To irin wannan ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi. To mun san dai shauƙin karatun Qur'ani ne daɗin yake ɗiban mutane, kuma wannan tunda ba sallah bane an ce da ne magana, ne ce a ni ba zan yi magana ba, saboda wani lokaci daɗin karatun Qur'ani yana ɗiban mutum mai karatu yana yi kai ma kana yi tare da shi, kuma tunda ba a sallah ba ne ba za a ce wannan ba a yi ba. To sai dai kada kuma a yi yanda yake za a cakuɗa ma'aran makaratu. Wataƙila daga haka suna yi daga haka don su ɗauki nagamar alaramma, sai zama to irin karan salon karan karatun su ma suna irin wannan karyawa. Wannan kuma babu laifi a haka. To sannan wai ya ce tambaya ta biyu, ya ce idan kuma hakan ya halarta, wannan zai iya bayuwa ga mutum ya samu ladan tilawa musamman ga wanda bai haddace ba, ko kuma ɗan koyo mai bin baki da kyar? A mun riga mun ce ba zai yi ba, ba a yi, saboda haka babu wata tambaya ta goyo da za a yi akan wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Za ka sa wannan bara. Bismillah ar-rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
نعم. Allah jalla wa ala yace wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a, yana daga cikin ayoyin Allah cewa kana ganin ƙasa ƙeƙasasshiya. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat, idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta girgiza, warabat ta kumbura, innal ladhi ahyaha, haqiqa wannan wanda ya rayar da ita la muhyil mauta, tabbas shi ne zai rayar da matattu. Innahu ala kulli shay'in qadir, domin shi ne iko ne a bisa dukkan komai. Wannan shi ma wato wata ayar ta Allah, ya ce wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, aka yi sujada anan domin girmama ayar ta Allah cewa a yi sujada ga wanda ya halice su, waɗannan manya-manyan ayoyi na Allah. To ga kuma wata aya, ita kuma waccan ayar tana nuna kaɗaituwar Allah ne, ita kuma wannan ayar tana nuna ƙudurar Allah da kuma imani da abin da Allah ya faɗa na tashin alƙiyama. Shi ne ƙasa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara saukar ruwa da tasirin saukar ruwa a doron ƙasa. cewa daga cikin ayar Allah zaka ga ƙasa a kekashe an ce an kamanta ta da halin mutumin da ke cikin wato kaskanci na talauci da rashi ka ganshi a kekashe ko motsi baya iya yi ko motsi baya iya yi ba zai iya kwatkata usna komai ba saboda babu hanya babu shi kuma ba hanya babu dalilin sa shine al-khashi a cikin al'amarin duniya ai al-mutadallil wulakantacce to haka zaka ga ƙasa an kamanta bushewar ƙasa yayin da ya zamanto ruwa bai sauka ba irin yanzu yanda ƙasa take cikin irin wannan wata na wata na uku da na hudu kafin damuna ta zo yanda zaka ga ƙasa ta zamanto ke ƙasassa babu wani alamar rayuwa a cikin ta da musamman da zaka ganta daga sama in ka taho a jirgin sama zaka sauka musamman a ƙasa a wurare ƙasashe irin nan namu Kano Sokoto da irin su Maiduguri yanda zaka ga ƙasar take kafin a sauka a kekashe mala to amma daga zarar an saukar da ruwa sai kaga ta soma girgiza kamar ta zamanto mai rai ta soma kumbura saboda ruwan ya shiga ta ya hadu da ƙasar ya hadu da tsirrai saboda haka sai ga tana kumbura har tana tsagewa kamar yanda abu wato volume dinta yafi nata ta bude tana tsagewa sai tsirrai su fito daga ƙasa to wannan wanda ya rayar da ita wannan ba rayarwa bane wato kamar wanda yake cikin tsananin talauci ne idan ka zo kai masa yayyafin kudi shikenan sai ka ga ya miƙe sai ka ga ya miƙe da kuwa ko kofar gida baya iya zuwa amma yanzu sai ka ga ana ganin sa wajen daurin aure da suna sai ka ganshi ana ganin sa a majalisi sai ka ganshi kullun zai fita da safe ya je kofar gida ya zauna saboda rayuwa ta zo ya rayu motsi ya zo to ka duba ka gani hikimar Allah malam yanda Allah ya kamanta kasa da halin mutum da muke gani mutum yayin da yake cikin tsanani da talauci a kekashe yake ma sannan idan Allah ya saukar da abin da zai rayar da shi sune ɗan nairori in Allah ya saukar da abin da zai rayar da shi sai ya girgiza ya soma motsi ya soma kumbura to haka ma ƙasa take to yanzu wanda yake da iko yayi irin wannan ba zai iya rayar da matacce ba matacciya bace ƙasar ya rayar da ita shi wancan kekashashe mai wanda talauci ya kekashe shi ba kamar matacce bane aka rayar da shi to haka nan Allah yana da ikon rayar da matacce bayan mutuwarsa shi yasa sai yace innal ladhi ahyaha wanda ya rayar da wannan kasar la muhyil mauta tabbas shine mai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir shine mahallin wato ayar domin shi wannan inna din ta ta'addud da yake inna wato harafi ne na taukidi amma ya kunshi ma'anar ta'lili wato bayyana dalili ai wato kamar Allah ya ce saboda shi mai iko ne a bisa komai wanda yana daga cikin ikonsa ya nuna mana wannan ayar tasa na yadda yake rayar da kasa bayan mutuwarta to sannan Allah ta to wannan ita ce sune jinsin ayoyi da aka faɗa tare da kuma abubuwan da suka zo a farkon surar na ayoyin Allah daga qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada to duk waɗannan ayoyi ne na Allah wato dalilai da suke nuni akan kadaituwar Allah da kuma cewar Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa komai wanda daga cikin wannan shine ikon sa akan rayar da matattu bayan sun mutu to sannan Allah ta'ala yake innal ladina yulhiduna fi ayatina haqiqa waɗanda suke yin ilhadi a cikin ayoyinmu wato waɗanda suke fandara a cikin ayoyinmu al ilhad ma'anarsa shine karkacewa karkata daga nan ne aka samu lahadu kabari na lahadu ba a karkace yake ba tunda shi kabari iri biyu ne akwai shakku wanda za a haka kabarin kawai sai a kwantar da mutum a ciki akwai kuma wanda in aka haka kabarin to sai a je jihar kibla sai a karkace a je jihar kibla a fafe shi sai a tura mutum ciki sannan in an fito inda aka tura mutum ciki din nan sai a sanya tubali a rurrufe shi sannan sai a mayar da ramin da aka gina wanda yake sambel sai a rufe shi da ƙasa amma an karkatar da kabarin ba a mayar da shi straight sambel ba ƙasa to wannan lahadu din kalma ce ta larabci da ake amfani da ita wajen dukkan wata karkata daga abin da yake a miƙe ayoyin Allah miƙaƙƙu ne to amma akwai wanda suke karkatar da su mecece karkatar da suke yi ma ayoyin Allah fandarewa in an ce su ji su kiji in ana jiyar da karatun su yi hayaniya dan kar waɗansu su ji sannan su kuma kokarin musanya abin da ke cikin ta su canza ta su kawo abin da yake ba na Allah ba su cusa a ciki domin su yaudari mutane su kuma rinka dariya in ana karantawa suna ba'a suna fadan sunaye na izgili da watsewa akan alkur'ani ko kuma suna amfani da ayoyin domin su tabbatar da ƙaryarsu su ce ai gashi ma ai alkur'anin ma kaza yake kamar yanda ƴan mishan yanzu suke yi sun samu waɗansu sun je sun koya musu wai sun yi hadda alkur'ani wai za su zo su yi wa'azi irin na alkur'ani har da irin jan baki da fassara wai na tafsiri kan cewa wannan wai su ma suna amfani da alkur'ani don su tabbatar da aqidar shirka da Allah don su tabbatar da cewa Isa dan Allah ne abinda suke yi kenan wannan shi ma yana daga cikin wannan ilhadi haka zalika yana daga cikin ilhadi a cikin ayoyin Allah a wato wasa da alkur'ani wasa da shi kamar yanda zaka ga waɗansu su dauki wata sura su sanya ta a cikin waka a wajen wasa ko a wajen wasan kwaikwayo sai a dauko wata sura kaga ana yin wasa da wannan wanda zaka same su a cikin waƙoƙin mawaka ba zan iya faɗan su ba ko kuma irin yanda ƴan kama suke yi suna kwaikwayon malaman tafsiri suna izgili da wato salon yadda ake karatun alkur'ani amma suna kawo abubuwa waɗanda suke na sha'anin cin abinci na sha'anin kwadayi irin wannan dai abubuwan kun san irin wanda ne kun san wanda dai ake faɗa da wannan abin nan to duk wani daga cikin ilhadi dan rashin ganin girman alkur'ani ne to kuma ayoyin da Allah ya ce waɗanda suke fantara akan su jinsi biyu ne da su ayoyin Allah na alkur'ani da kuma ayoyin Allah na cikin sararin halitta ilhadi su kuma a cikin su fantarewa a cikin su shine in an faɗa ayar ka ce wannan wace aya ce me kuke faɗa ai wannan ma physics ma ai ga abinda ma ai da ma physics ga abinda yace wato ba aya bane kamar in an yi maganar cewar wato Allah madaukakin sarki shine yake takura arziki saboda haka idan fari ya zo yalwatawa da takurewar arziki daga Allah take sai ce a wannan ai ku daina bata lokacin ku wannan ai akwai study akwai bincike wanda ya nuna dama can meteorology ya gaya mana cewa za a yi irin wannan farin na kwana kaza na wata kaza wato dai kada ku taba ma tunani wannan ayar Allah ce ko Allah yana da iko akan wannan to wannan ya daga cikin jinsin ilhadi a cikin ayoyin Allah to Allah ta'ala ya ce la yahfauna alaina ba sa buya gare mu wannan wa'id ne narko ne wato muna ganin su ba sa buya a gare mu afaman yulqa fi nari khairun amman yati aminan yawmal qiyamah to yanzu wanda ake za wanda za a jefa shi cikin wuta shine yafi alkhairi koko wanda zai zo ranar alkiyama yana cikin aminci hakika wanda zai zo yana cikin aminci shine yafi alheri wanda ya nuna cewa jinsin biyu kenan ranar alkiyama waɗanda ake jefawa cikin wuta akan fuskokin su kamar yanda Allah ya bayyana a suratul furqan da kuma waɗanda za su tashi cikin aminci la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mai girma mafi girma ba zai ba sa su bakin ciki ba to akwai waɗanda za su zo ranar tashin alkiyama cikin aminci kun ga kamar Abdullahi bin Umar kenan yayi mafarki an yi hisabi an tafi da shi za a jefa shi cikin wutar jahannama sai kawai ya ji an kama shi an rike shi an ce lan tura'a karkara zana haka aka gaya masa kaga shine wannan yati aminan yawmal qiyama bishara ce gare shi cewa zai aminta ranar alkiyama aka ce lan tura ko yaushe in tuna wannan hadisin ina jin dadin wannan kalma lan tura karkara zana yaje yaje ma Hafsa yar uwarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sahabbai suke dan ai musu fassarar mafarki sai yace ara akhaki abdullahi rajulan saliha ina ganin dan uwanki abdullahi mutum ne salihi yace law kana yaqumu min al-layl ina ma dai yana qiyamul layl tunda aka gaya ma abdullahi bin umar wannan maganar bai taba missing din qiyamul layl ba bai barta ba kun ga yanda wato ruhin mutum yake in ya samu sila haduwa da wurare na tsarki cikin halittar Allah to sai kaga yayi tasiri akan canza rayuwarsa har abada wannan mafarkin yayi tasiri akan sa yanda ya sanya shi ya bar bai sake barin qiyamul layl ba har ya bar rayuwarsa tunda aka gaya masa fassarar wannan mafarkin daga annabi sallallahu alaihi wasallam المهم الشاهد أمن يأتي آمنا اليوم القيامة وند كو وند زي زو تكين أمين شرانا القيامة سنة الله يأتي إعملوا ما شئتو كو أي كتابن دكو جيسو كو أي كتابن دكو كقداما إنه بما تعملون بصير لليشي ميغنيني دا أبن دكو كي أي كتاوا ينا غني وتباء أبن دي يكيب ويا دغريش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان وهو معكم اينما كنتم yana tare da ku duk inda kuke to nan yace innahu bima ta'maluna basir shi yana gani yana shi mai gani ne da abin da kuke aikatawa shi yasa yace wannan takidi ne akan cewa la yakhfauna alaina ba sa buya a gare mu to wannan kasancewar ba za ka buye buye ga Allah ba to haka Allah yake koyar da mu tauhidi tauhidin da Allah yake koyar da mu ba tauhidi bane na la ilaha ma anallah ba irin wannan tauhidin bane tauhidi ne a cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke tabbatar ba abin da zaka je ka haddace bane abu ne wanda yake zaka san shi ruhinka ya shiga cikin ruhinka kuma ya zamanto a aikace kana yin sa to wannan yana sanar da mu meye ma'anar ilimin Allah kasancewa ba zaka buye daga Allah ba kuma Allah madaukakin sarki ne gani da abin da kake aikatawa ilhadi a cikin alqur'ani yazo ga abubuwa guda biyu wannan yayi magana yulhiduna fi ayatina ilhadi a cikin ayoyin Allah akwai kuma masu ilhadi a cikin sunayen Allah ga akwai masu aiki masu ilhadi a cikin sunayen Allah Allah yace walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i kyawawan sunaye mafiya kyawun sunaye sun tabbata ga Allah ku kira shi ku roke shi da su ku kyala waɗanda suke karkata suke fandara a cikin sunayen Allah me ya karkata a cikin sunayen Allah a kira sunan Allah sai a bushe da dariya ko a canza sunan Allah da wani suna wanda yake bai dace da girman sa da daukakar sa ba ko a bama wani sunan Allah a canza sunan Allah a bama wani kamar yadda kafirai suka ce ma wani gunkin sulata suka kira wani uzza ko kuma an kira Allah ar-rahman sai su ce wa man rahman menene kuma ar-rahman ko kamar yadda fir'auna yace wa ma rabbul alamin me kuma rabbul alamin duk wani yana daga cikin ilhadi to waɗanda suke wannan me Allah yace musu yace la yakhfauna alaina ba sa buya a gare mu kwanan nan mun san yanzu wato ɗan mission rashin karɓan addinin mission daga wajen musulmi yana taya musu da hankali domin sun karɓi kuɗaɗe daga waje cewa za su mayar da Najeriya ƙasar Kirista gabaki ɗaya kuma sun kasa kullum sai mutuwa suke da fushi saboda haka ko ta yaya ko da coge da ko da wata irin hanya sai sun nuna cewar shigar addinin Kirista ake yi in kuma suka kasa sai kaga suna huce haushin har ta kai suna ashariya suna zage-zage kamar wani babban su kwanan nan yana zagin Allah yana cewa wai Allah mai shan jini ne wai zubar da jinin da musulmi suke yi waɗanda suka ɗauki makamai waɗanda yake mu muna barranta daga abin da suke yi ba su da alaƙa da addininmu wai amma wai in suna cewa Allahu akbar wai Allah ne yake ce musu su haka su kwararar da wannan jinin in an kwararar da wannan jinin kai ma Allah take yana sha kuma ya fada aka yada a ƙasa da ake son zaman lafiyan addini ƙasa da ake son zaman lafiyan addini to waɗansu sun damu har sun kai ga jami'an tsaro waɗansu sun ce za su kai shi ƙara kotu da sauransu da musulmi ne kan yayi da yanzu duniya ta tashi da yanzu ka ji hayaniya da yanzu magana ta kai Congress ta America da yanzu magana ta kai wajen Trump da Netanyahu to amma mu da yake musulmi ne fa ba ko ba wanda ya damu da wannan maganar to mu ba mu damu ba kar ku damu kar ku yi mana komai kar ai masa komai la yakhfauna alaina haka Allah yace ba sa buya daga gare mu afaman yulqa fi nari khairun amman yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum kuyi abinda ko ga dama innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abinda kuke aikatawa to muna mu akan wannan muke to sannan wannan kuma ya ci gaba kun ga an fara da wato kamba masha'anin alqur'ani aka fara da shimfida akan waɗanda suke fangare ma suke fandare ma alqur'ani to sannan Allah ta'ala yace innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahu waɗanda suke kafirce ma alqur'ani yayin da yazo musu wa innahu lakitabun aziz kuma shi fa littafi ne mabuwayi ba a fadi labarin me zai same su ba innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahu shi sa malaman tafsiri suka shiga tunani iri-iri har aka je har Abu Amr ibn al-Ala yake cewa qari'in Basra yake cewa wannan ayar ya dade yana tunaninta ina labarin yake sai yace yana can gaba ulaika yunadawna min makanin ba'id waɗannan ana kiran su daga waje manisanci to amma wannan a larabci aka ce tsakankani jumla wajen bakwai to sai Amr bin Ubayd gashi dan mu'tazila ne amma anan sai ya fadi magana wanda ta kusa ta yi hankali sai ya ce innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum waɗanda suke kafurta da alqur'ani yayin da ya zo musu kafaru sun kafurta wa innahu lakitabun aziz alhali kuma shi littafi ne mabuwayi shi abin da ya kaddara kenan wato kafaru shine jawabin shine labarin inna din waɗanda suka kafurta da alqur'ani yayin da ya zo musu to sun kafurta amma kuma fa shi multafi ne mabuwayi saboda haka sai ya zamanto jumla wa innahu lakitabun aziz jumla ce haliya alhali kuwa shi littafi ne mabuwayi wato ta yaya za a yi su kafurta da shi gashi kuma littafi ne mabuwayi to waɗansu kuma suka ce a wannan fa uslubi ne na larabci larabawa suna shafe jawabi domin tunanin ka yaje duk inda zai tafi me kake tsammani ga waɗanda suka kafurta da alqur'ani yayin da ya zo musu me zaka suranta ka ce me jawabi akan waɗannan ne wani irin abu zaka iya tunani duk abin da zaka yi tunani da ya dace da wannan kai tunaninsa an bakka da hankalinka shine uslubin larabci shi yasa sai suka kaddara waɗansu sai su ce duk waɗanda suka kafurta da alqur'ani yayin da ya zo musu to sun tabe duniya da lahira ko kuma waɗanda suka kafurta da alqur'ani yayin da ya zo musu wato sun cika wajen wauta da rashin tunani da rashin hankali duk abinda zaka iya tunani wato zaka iya kaddarawa ya zama to labarin inna waɗansu kuma suka kaddara daga cikin ayar alqur'ani kamar yadda muka gani waɗansu kuma suka ce sun kafurta alhali tanzilun min hakimin hamid saukarwa ne daga ubangiji sarki wanda yake gwani wanda ake yawan yabo gare shi to sai Allah ya ce nan an ambaci alqur'ani da sunansa na adh-dhikr wannan sunaye ne daga cikin sunayen alqur'ani shi yasa muka fassara shi da cewa waɗanda suka kafirce ma alqur'ani amma asalin ma'anar wanda suka kafirce ma tunatarwa to alqur'ani tunatarwa ne sannan kuma alqur'ani ɗaukaka ne domin adh-dhikr yana nufin ma'ana ma yutadhakkaru bihi wato tunatarwa wa'azi alqur'ani wa'azi ne sannan kuma alqur'ani dhikr bi ma'ana kyakkyawan ambato daukaka ne wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alu shi alqur'ani daukaka ne gare ka ya rasulullah da kuma ga mutananka wato alqur'ani daukaka ne alqur'ani shi ya daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani domin shi ne in dai aka faɗa alqur'ani shi aka saukan mu ba wani ba wannan littafi da ba abin da zai goge shi har abada har Allah ya nada kasarsa to kun ga daukaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka ne ga mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk suka bi shi duk wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani daukaka ne a gare shi gashi nan har yanzu alqur'ani daukaka ne ga makarantansa kullun dada ƙara kamba ma su ake dada ƙara daukaka su ake kuma dalilin daukakar harshen larabci kenan da duk duniya babu wani harshe kamar sa da Allah ya tsare to kun ga sifar farko kenan cewa shi alqur'ani wa'azi ne kuma daukaka ne sannan wa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi ai ya gagaru kowa ya gagaru kowa ba a isa da shi ba ba a isa ai takara da shi ba ba a isa a zo da kamar sa ba ba a isa a goge shi ba ba a isa a musanya shi da wani ba ba a isa a tozarta shi ba ba a isa a tozarta masu karatunsa ba to shi littafi ne aziz to sannan Allah madaukakin sarki yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi ƙarya ba ta zuwa masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi wala ta bayansa sifa ta hudu kenan ta hudu kenan ko ko ta uku az-zikr ai biyu ce wa'azi da kuma daukaka sannan kitabul aziz littafi mabuwayi uku ko na hudu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi na hudu kenan ƙarya ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa ta gabansa wato taltafai da suka gabata babu wani littafi da za a ɗauko a ce a hukunta alqur'ani da shi a ce ai gashi alqur'ani ga abin da ya faɗa amma kuma ya yi kuskure domin a bible ga abin da aka ce sai dai shi alqur'ani ya ce ga abin da alqur'ani ya faɗa amma bible ya yi kuskure nan a cikin tafsirin nan kuskure nawa muka ambata da suka zo a cikin bible wanda alqur'ani ya gyara inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktharal ladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana gaya ma bani isra'il mafi yawan abin da suke sabani a kansa akwai su da yawa wanda shi kansa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai zama to risala ta ilimi da ɗaliban ilimi sun yi rubutu akai za su fitar wanda ko tafsirin Ibn Ashur ka bi kawai za ka yi ta zakulowa saboda shi yana daga cikin waɗanda suke komawa ya zuwa ga ita a taurar ta larabci ya duba ta ya auna ta da abin da ke cikin alqur'ani ya fitar da wuraren da ya zama to kan cewa ta saba mu alqur'ani wala min khalfihi wala a bayansa wato tunanin wani mai tunani da fikirar wani mai fikira daga baya ba za ta zo ta nuna kan cewa abin da ke cikin alqur'ani ba daidai bane ba za a taba samun wani wai dan yayi tunaninsa na falsafa ko physics dinsa ko chemistry dinsa ko astrophysics dinsa ko relativity dinsa ya ce ya ci gyaran alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ba zai yi ba ƙarya ta zai ce masa kuma yana daga cikin ƙarya ba ta zuwa masa ba za a iya canza shi ba an yi muhawala daban-daban ta canza alqur'ani ba tun yau ba ake ta yi na taba gaya muku kissar wannan mutumin da a wannan bayahudi wanda yake a typist ne ya iya rubuto copyist ne ya copy at-taura ya cusa abin da yake so ya je ya kai gidan bautar yahudawa suka saya suka girmama shi suka yi masa kyauta mai yawa yayi ma kirista haka ya rubuta abubuwa a cikin anajil na ƙarya wanda yake ba sa ciki ya kai musu suka yi mamakin cewa ga wani ya rubuta linjila saboda kun san rubutu da ba kamar yanzu bane da zaka je ka dauki kamera shikenan kai bluetooth ko zanda ka tura shi a'a wanda zai yi rubutu sai ya dauki wata da watanni ko ma shekaru kafin ya gama saboda haka suka yi murna suka bashi dukiya mai yawa ya zo ya yi haka ya dauki alqur'ani ya canza waɗansu abubuwa ya canza surori ya kaddamar da wata ayar ya canza ya kawo wajen warraqina kawai waɗanda suke ƴan littafai ƴan littafa na kasuwa da yaje ya kai musu saya yana dubawa haka sai kawai ya mika masa kayan sa yace wannan ne zaka ce alqur'ani bai je wajen alaramma ba ballantana wajen gangaran daga wajen wanda yake marubuci kawai mai rubutu ba irin wanda ya rubuta alqur'ani ba tuna aka dago shi to saboda haka Allah ya kada alqur'ani ba waɗanda suka yi kokarin an yi kokari fa ai haka ba wai ba ai bane na kwanan nan da aka yi shine alqur'anin da wannan Anis Shorosh yayi alfurqanul haq wanda America ta dauki nauyin yadawa da rarrabawa alqur'ani the true criteria alqur'anul haq yana da surorin sa shi ma wai kaji kuma wai in zai fara bismillah sa kun san bismillah sa kuma kai downloading ko ka gani wai bismil ab al kalimatu ruhil ilahi al wahid al awhad wai da sunan uba kalma kuma ruhi mai tsarki wanda yake shi kadai kuma shi kadai na gaske kaje ya shigar da trinity a cikin bismillah wai so yake shi ma ya kula da bismillahir rahmanir rahim kun ga wai wace wai suratul nur huwa an-nurul aqdas qad ashraka faja'a faja'a al-haqq wa zahaqa al-batil falyahdud ta'ihun
gwaranci ne wannan
gwaranci
na gwaranci
wato shi yasa masana harshen larabci da aka ce su kwaikwayi al-qur'ani al-a'sha gwani wajen harshen larabci da aka ce ya kwaikwayi alqur'ani sai ya ce kuna so na mazama na mayar da kai na abin dariyar larabawa da har abada ba za a daina min dariya ba yace ai duk wanda ya gwada to ya riga ya tona ma kansa asiri ba ci wai wanda yayi ba wanda ya gwada ya tona ma kansa asiri ku duba musailima mana da yace zai gwada zai yi ya wabar wai shine yake kokarin ya kwaikayi wal asr ya wabar ya kai zomo innama anta uznan wa sa'iruka hafr kaifa ba komai bane sai kunnuwa sauranka kawai sai haka ina azanci a cikin wannan
me fada haka ma ba da
ta wato basiran ma sai Allah ya dauke ba ma za su samu basiran da ordinary mutum yake samu ba to wannan ya tsaye daga cikin ayoyin alqur'ani cewar ba isa a canza shi ba kuma fa wannan alqur'anul haq alfurqanul haq nan da suka ce a Kuwait aka so mai yada shi kuma America and Zionist mutanen su Netanyahu su ne a kan gaba wajen yada wannan alqur'ani kun ga yana daga cikin don ku gane abinda yake damunsu a kan sha'anin alqur'ani ku duba wani quotation da suka kawo wai a ciki suke cewa wama basharna bani isra'ila bi rasulin ya'ti min ba'di kalimatina ban bada bishara ga bani isra'il ba da cewa wani manzo zai zo musu bayan kalmar mu
to
kaji
kowa aka aika wannan
Qur'ani wai alqur'anin ne wai alqur'anin da suke fada wai shine yake cewa ba mu yi bishara ga bani isra'il ba da cewa wani manzo zai zo musu bayan kalmar mu wato me yake ba su ciwo ai cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ya bani isra'ila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد توسو سيكي سوغو جوانا آية شيني سيكي زو دوانو بوبانش دوانو دقيق انشي دوانو حوكا وي سيكي كاوي دوانا ذاك ييك آلو بليغ سورة الفتح دوانا آية سورة الفتح دوانا كوي مثالي سورة الصف wannan kawai misali ne akan wato yanda suke hankolin cewa sai sun canza alkur'ani kuma kan in suka yi mu ba abin da yake tabbata sai abin da Allah ya faɗa saboda haka Reverend Dakomo ko da Chomo ko wane ne sunansa yaje ya ta faɗa ya ta zagin Allah in i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir kuma abinda mutu Allah yace mutu bi ghaidikum ku mutu da fushinku qad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kiyayya ta bayyana a bakin su abinda zukatansu suka kuce suka kulle yafi wannan girma Allah shine ya san girman abinda suka kulle to amma abinda zai kwantar mana da hankali kuma abinda zai da ƙara musu bakin ciki akan bakin su cikin su fazadatuhum rijsan ila rijsihim wamatu wahum fasiqun wato dauda akan daudar su haka zata hau akan su shine fadin Allah wannan la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi kariya bata zuwa masa ta gaban sa ko ta bayan sa to sannan sifa ta biyar ta karshe alhamdulillah yace tanzilun min hakimin hamid saukar da alqur'anin nan daga wato Allah ne hakim min hikima gwani kuma hamid wanda ake yaban sa wanda kowa yake yaban sa wanda kuma komai yake yaban sa wanda kuma ya cancanci yabo to wanda ya saukar da alqur'anin nan daga gare shi ne to kuma abin da ke cikin sa na hikima shaida ne akan wannan abin da ke cikin sa na yabo shaida ne akan wannan yaban zai sanya ka farin ciki in aka karanta maka wata aya ka ji yaban sai ka ji kamar ka tashi sama to wannan shine shaida akan wannan alqur'ani to sannan Allah ta'ala yace
ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqamin alim
na'am Allah yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba abinda ake gaya maka face abinda aka gaya ma manzanni a gabaninka inna rabbaka lazu maghfira hakika ubangijinka tabbas ma'abucin gafara ce mai girma ga waliyansa wazu iqabin alim kuma ma'abucin ukuba ce mai radadi ga waɗanda suke sune makiya Allah wato wannan rarrashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba abinda ake gaya maka face abinda aka gaya maka manzanni gabaninka aka gaya ma manzanni gabaninka an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaukaci an ce masa mai sihiri an ce masa boka an ce masa koyowa yake yi na sihiri an ce abinda yake faɗa a satirul awwalina tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila an ce masa sihiri yake yi an ce masa shi abinda yake faɗa abinda yake ba a ji ne daga iyaye da kakanni ba to haka nan ma aka gaya ma manzanni gabaninsa kazalika ma arsalna min qablika wannan wasama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidu wa min kulli shay'in zawjayn ja'alna khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هكذا با wani manzo da yazo gabanin su face sun ce sahirun aw majnun am yaquluna sahirun natarabbasu bihi raybal manun yace fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun Allah ya duk ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne mai ciwo mai rinjayen tunani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a rinka danganta shi zuwa ga masu sihiri a cikin dukkan al'umma wulakantattu ne ta tilas ne ake zuwa wajen su boka tsinanne ne ta tilas ne ake zuwa wajen sa to wanda yake mai tsarki kamar sa a danganta shi zuwa ga waɗannan lalatattun al'umma da ciwo shi yasa Allah madaukakin sarki yake rantsewa yake cewa fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun kai saboda ni'imar da Allah ya maka kai ba boka bane ba mahaukaci bane haka Allah madaukakin sarki yake kwantar masa da hankali haka nan zasu ce bal qalu abghathu ahlami bal iftarahu bal huwa sha'ir wadannan kawai mafarkai ne da yake gani irkirowa ma yayi bal iftarahu bal huwa sha'ir a'a ai shi mawaki ne to cikin hikmar Allah sai suka kasa samun magana ɗaya da zasu faɗa yace unzur kayfa darabu lakal amsal fa dhallu fala yastati'una sabila dubi inda suke buga maka misalai suka bace suka kasa samun tafarki guda ɗaya da zasu ce ga matsayinka to nan Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rarrashi yace ba abinda ake gaya maka face abinda ake gaya ma annabawa gabaninka kuma har wa yau wannan ayar tabbatar da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi be irin abinda annabawa suka zo da shi ne tauhidi da imani da ranar lahira da makarimul akhlaq da bin shari'a kamar yanda Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi shine dai addinin wato ba abinda ake gaya maka to sai ya zamanto wato daga Allah kenan ba abinda ake gaya maka daga wajen Allah face irin abinda aka gaya ma annabawa gabaninka cewa ku kadaita Allah ku yi imani da ranar lahira akwai hisabi shine to sannan Allah ya ce ubangijinka fa ma'abucin gafara ce mai girma ga waliyansa maghfira dinnan da tazo a nakira ta nufin gafara mai girma wadda ba ta da iyaka kamar yanda Allah ta'ala ya ce ya dan adam in ka zo min da cikon kasa na laifi zan so maka da cikonta na gafara cikon duniya gabaki ɗaya na gafara da haka Allah zai fuskanci bayinsa to amma kuma wazo iqabin ali ma'abucin ukuba ne mai zafi ukubar Allah radadi gare ta ita ma nan akai tankirinta ukuba wata irin ukuba mai girma waje take mai radadi Allah ka kiyashe mu amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu Allah ka karbi ibadunmu Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka dace da samun yardarka da samun ƴantawarka daga wuta Allah ka jikan magabatanmu ƴan uwanmu waɗanda suka yi wasiya mu musu addu'a akan rashin lafiyarsu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka gabace mu Allah ka gafarta musu akwai ɗan uwa malam Ibrahim Nagodi wanda ya rasu yau Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa ƴan uwanmu masu neman addu'a akan harkokinsu da neman kariya Allah muna roƙonka ka ba su biyan bukata ka ba su kariya daga gare ka akwai ƴan uwa waɗanda suke taimaka mana mutum biyu waɗanda suke taimaka mana da kawo mana diesel a wannan masallaci muna roƙonka Allah ka saka musu da alkhairi wannan bukata da ta taso saboda yawan masu itikafi da yawan masu zuwa sallar tahajjud ya zamanto bukatar mu ta karu kuma Allah kafuwa ce mana wanda suke taimakawa Allah ka yaba musu amin Allah ka yaba musu amin Allah ka yi musu kyakkyawan sakamako amin sannan marasa lafiya waɗanda suka nemi mu musu addu'a Allah ka ba su lafiya amin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ka kare wannan addinin naka amin Allah ka taimaki wannan addini amin Allah ka taimaki masu taimakon wannan addini amin Allah ka tsare wannan al'umma ta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka farraja mata Allah ka kanta Allah ya kawo mata mafita Allah ka tsare ta daga sharrin abokan gabanta Allah waɗanda suka dauki wanda suka yi dauki suka yi gangami domin yakin addini da yakin kasashen musulmi Allah ka karya su Allah ka watsa taron su Allah ka jefa sabani a tsakanin su Allah ka jefa tsananin su tsakanin su Allah ka sanya su jujjuya ma juna su yanka yakan juna Allah ka sallada rundunoni daga gare ka akan su Allah waɗanda suka dauki ragamar yaki da addininka da cin mutuncin annabinka da keta alfarmar wannan addini da har shiga ya zuwa ga hurumin Allah muna roƙonka Allah kamar yanda kace ba kamar yadda kace ba sabuya a gare ka Allah kai mana maganin su
amin
Allah kai mana maganin su da karfinka
amin
Allah ka kawar mana da sharrin masharranta waɗanda suka dauki makami a cikin wannan al'umma suke zubar da jinin bayin Allah
amin
Allah kai mana maganin sharrin su
amin
Allah ka kawo ƙarshen wannan fitina
amin
Allah ka bamu shugabanni na gari
amin
waɗanda muke da su kuma Allah ka shiryar da su
amin
Allah ka shiryar da su wajen kyautata mulkin da suke yi
amin
da kyautata rayuwar wannan al'umma
amin
Allah ka sanya aminci a garu برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.